muna roƙon Allah ya kama mana domin a duk lokacin da kace za a gaya mutum gaskiya to sai shedan ya zo shi kuma ya ja daga ya ce ba gaskiya yake gaya ma ba yana so na ya maka tonon siriri wato yana so ya ci zarahinka ne to daga nan sai ka isko abinda kake so a gaya wa al'umma shi kuma shedan ya sa a yi biris da shi Allah kada ka sa mu cikinsu ɗan uwa masu albarka ku sani inna yawmal idil adha lalle idin ranar layya min azami ayyamillah tana daga cikin mafi girman kwanaki masu kima masu daraja a gurin Allah yanzu wannan ranar da muke ciki rana ce da ake kira a azamu ayyamillah wato tana cikin kwanaki mafi girma a gurin Allah malamai sun yi ta karantar da mu girma da falalar wayannan kwanakin to cikin wayannan kwanakin wannan rana ita ce mafi girman su wa huwa yawmun nahar wannan rana ita ce ranar layya الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ود النبي الرحمة إلى أمن شر الله ستبت أغريش يكي تيوى إن أعظم الأيام عند الله يوم النهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي ما في جرمك وعدك أبورين الله shine yawmun nahar wato ranar layya ranar suka ita ce mafi girman kwanaki to kaga Allah ya azurta mutum da samun halarta wannan rana wannan ba karamin arziki ba ne da haka malai ce wayan bagilin muslim ya kamata ga musulmi an yi arifa wajibatihi ya yi ƙoƙarin sanin wajiban abubuwan da suka wajaba a gare shi a wannan rana wa adabahu kuma ya san wa'yan mila dubba ne shari'ar musulunci ta ladabta masa fi hazal yawmil mubarak a cikin wannan yini mai albarka hatta ya fuza bi ridallah har sai ya samu ya dace da yardar Allah wa sawabihi da kuma sakamakon Allah wannan rana rana ce da Allah yake baje kolin rahama rana ce da Allah yake baje kolin gawara rana ce da Allah yake baje kolin yarda tai da amincewarsa da sakamakonsa saboda haka babban abin da ake so ga mutum ya yi ya ƙoƙarinsa ya ribanci wannan rana mai albarka don samun albarka da ke cikin wannan rana duk wanda ke buɗa albarka to gara don samun albarka ya danganta ayyukan da ake yi na neman samun abin nan albarkar to su za ka ta yi tsaikalin zimta Allah ce muna jagora abu na farko malamai suka ce mafi girma abin da an wajibi ga kowane musulmi a cikin kowace ibada da zai yi shine an yakhlisa niyyatahu lillah ya tsarkake niyyarsa ga Allah sanin kowa ne wannan rana akwai ibadodi da ake yi to abinda ake so mu tsarkake niyyar mu a cikin dukkan wayannan ibadodi da zamani. Menene tsarkake niyya? Shine yi saboda Allah, kuma don neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Annabi rahama tsira da amincin Allah, su tabbata a gare shi yana cewa innamal a'malu binniyat, kowane aiki daga cikin ayyukan da mutane suke yi suna gudana ne gwargwadon niyoyinsu, shine innamal a'malu binniyat. Aiki zai zama karamin aiki amma kai a gurinka karami ne, amma a gurin Allah saboda niyyarka ya zama babba. Da yawa za ka yi aiki babba a idanunka, amma saboda raunin niyyarka wurin Allah ya zama ɗan ƙarami, sauro ma ya yi shi girma. Amma kai kana tunanin ka yi babba ne, shi ko Allah saboda niyyarka ba su da kyau, baka tsaya ka gyara ta ba, sai aiki ya zama ba yi da girma. Muna roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawar niyya. Kana Imamu Ibnu Rajab rahimahullah, Imamu Ibnu Rajab Allah ki masa rahama, yana ce al-a'malu la tuqbalu illa bil ikhlas, ayyuka ba a karɓar su sai an yi su da tsarkakakken niyya, an yi su saboda Allah tsantsa, an nufi Allah da wannan aikin. Wal mutaba'a, aiki ba a karɓar sa sai an samu mutaba'a. Menene mutaba'a? Ya zamana kana koyi ne da manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya zamana wannan aikin da kake yi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya riga ka aike, shine magabacin ga aike. Ba wai kawai kaudinka ne da iyawarka da sagwanyarka da ganin dacewarka da yawan iliminka da yawan basirarka kake ganin cewa bari ka zo ka yi wannan abin. Yanzu in kun duba misali, da hankali ake aiki, duk wanda ya zo wannan wuri ya kamata ya yi nafila, saboda kawai ka shigo nuri wurin ibada, ka saba da duk sanda ka je masallaci ka yi nafila. To amma yanzu ga an zo nan an ce a ba a nafila, yanzu kana tashi gurin nan ka aza nafila ka zama tus. Wato kowa zai kalle ka ce a subhanallah, shi Alhaji Bani ko da muke ganin kamar ya gane addini ashe bai gane ba, ashe malam wane bai gane ba. In ba ku manta ba, an sha daga sosai ana karanta da mutane ba a nafila, kafin mutane su gane an daɗe ana ta rigingimu a kai. To saboda haka ba a nafila abinda ake so kawai da ka zo sunna ta Annabi Muhammad, kawai ka zauna, kana zaunawa ka ci gaba da rusa kabarbari da hailala wato ga Allah subhanahu wa ta'ala, kai ta cewa Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wallahu Akbar, walillahi alhamd. Wannan zikiri shi ake so kai ta yi. Sannan wannan rana an kwadaitar a yawaita sadaka. To ga hanyoyi nan na sadakoki da ake yi, akwai rasif-rasif wanda ake bayarwa sadaka, akwai rasif ta 500, akwai ta naira 200 wanda wannan kungiyar mai albarka ta bayar da su. domin ayyukanta na yau da kullum da abin da yake haifar da kallaiya gashi ne ya gaji suna zagayawa. Idan kana da ra'ayi sai ka bada naira kadari kacan sai ka anshi wannan rasi, kawai amfanin wannan rasi in ka ansa su yan agaji ka wanke su domin ka anshi rasi. In ka gara ma ka ce kawai aje da rasi ka an je gurin Allah ya hada min da sakamako na da rasi da duniya bani bani da bukata da wata rasi, kai abin ka saboda Allah. Gashi na ana zagayawa dungu da aka kai ma mata kusan dungu biyar, mata duka sun sai wannan dungun gida gida mata suka dinga shiga, kuma ko yanzu yana kira ga su iyaye mu mata wal fawru da gaggauta fararru farilla ne wannan dungun da ya kuskure ya shiga masallacin nan, ku yi kokari duk ku sai dungun. Maza da suke nan da wani wanda yake shawara sai an jima zai yi, to sai dai ya ga dama in ya ga dama ya fata. Ku sani ash-shaytanu ya'idukum al-faqara, shedan ya nemi ku alƙawarin talauci. Wallahi irin wannan rana sadaka na da matukar muhimmanci, kuma in za a yi a dubi inda ta yi muhimmanci, tunda ita sadaka daraja daraja ce mataki mataki ne. To tunda haka ne kaga taikali inda take da kima da daraja, musamman wanda ya yanki rasif ko ya bayar da watarsa ta layya ya bayar da sadakatul jariya. Shugaban wannan kungiya ta jama'atu izaratul bid'a wa iqamatus sunna ya gaya wa duk wani shugaba da ke karkashin wannan kungiya da wani limami da wani malami mai wa'azi da wani ɗan agaji da dukkan wani jagora wanda aka amince ma, idan ya kuskura waɗannan kuɗin ya juyar da su wata hanya ba wannan ba, to shugaba ya yi tirda aikin wannan mutumin. Sau da kada zaren kai ɗan ƙungiyar ne ana tare da kai, ɗan agaji ne kai, shugaba ne kai, wani limami ne na hamsu salawat mai firi huduba ne, shugaban majalisar malamai sakatare fiyaro na shugaban majalisar malamai. Wallahi in ka ce ma kanka waɗannan kuɗin ka ci bala'i. Sau da kada duk wanda zai ba da sadakar nan ya bayar da ita wato yana da darwayayyen zuciya, yana da darwayayyen zuciya. Jagoror wannan kungiya sun bayar da sun zama wato abun gwaji kudin nan da ake tarawa da abin nan kwatocin layya an yi aiki da su, an gari a ƙasa an gina hotel-hotel na musulunci, an gina masallataiya, an gina university wadda nan ga ta musulunci za a sa sauki ƴaƴan musulunci su yi karatu. Nan gaba kungiya na so ta fito da wani tsari wanda za ta fito da syllabus a kowace local government, ɗalibai su je su karanci wannan syllabus. Idan lokacin jarabawa ya yi, yaro ya je ya ɗauki wannan jarabawa ya je wannan makarantar. A shekarar farkon yaro ya je sai an wanke masa ƙwaƙwalwarsa, wato abin da muke cewa intro. To intro na wannan makarantar shi ne a wanke ƙwaƙwalwarka da Ƙur'ani, sai ka haddace Ƙur'ani, shi ne da ka haddace Ƙur'ani ka ci intro ɗinka. Daga nan daɗa an san da ka haddace Ƙur'ani, to daɗa komai aka so ka zama za ka iya. Kullum muna faɗa kuma kun gani a ƙasa, duk yaron da yake har da Ƙur'ani ko yake da kaso na Ƙur'ani ko ya har da shi Ƙur'ani, wallahi a duniya ba wani karatun da ke masa barazana, wallahi babu shi. Duk wani karatu mai kima, harakar abin da ya shahi nursing nursing, harakar likitanci, kuna ganin ɗaliban nan na ilimi mahaddarta su ne tsawon gaba, su ne suke cikin tsawon gaba a cikin wayannan karatu-karatu. Su abin da ya shahi wato kramin, su ba wani aiki da ya gare su ba, ba su da matsala. Za ka iya ba yaro minti 30 ka ce ya je ya haddace maka shayi 4, sai ya baka wannan shayi 4 cikin minti 10. Akwai wani yaro ana ce masa Abdul Malik, akwai wasu ɗaliba ta ma ana ce masa Ramlatu, sun je a jihar Kano. Wayannan ɗaliban sun ɗauki jarabawa, aka nuna musu cikin awa kaza abinda ake so su bada shayi 4. Wallahi yaran nan kamin wannan lokacin suka ce an sun kammala, kawai a zo a gwada su. Yaran cikin shekara ɗaya sun haddace Alƙur'ani, cikin wata 7 Abdul Malik ya haddace Ƙur'ani, yanzu yana da yana muraja'a zai dawo gida. Wannan ɗaliban Ramlatu ta haddace Ƙur'ani, kuma malam Harda ba irin wai Harda da sunan Harda ba, Harda wanda malamai masana za su jijjiga, masana Ƙur'ani, su ɗauki ɗalibi su gwada shi kuma a tabbatar da ya adalci. Wannan ƙungiya mai albarka tana amfani da wayannan kuɗin wajen wato kulawa da Harda Ƙur'ani ta matasa. Shi yasa na gaya muku harkoki ne na sadaqatul jariya, duk wanda zai bayarwa ya ɗebo da yawa, Allah shi azurta mu da yi, Allah shi kama muna. ƴan uwa masu albarka, idan mun dawo ga darasin da nake magana shine na kyautata niyya. Abu na biyu a wannan rana, ada'u salatul eid, shine yin sallar idi. Yanzu abin da yake gabanmu nan da 'yan daƙiƙai nan da minti 15 za mu gabata a zo a yi sallar idi. Ita sallar idi nan tana daga cikin azamin sha'irar Islam, mafi girman alamomin musulunci. Allah ya ce fasalli li rabbika wanhar, hadisi ya tabbata daga Ummu Hadiya, Allah ya ƙara mata yadda, ta ce amarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, annabi ya umarce mu sallallahu alaihi wasallam an nakhruja fil idaini, mu ita zuwa sallar idi. Kenan mata na zuwa sallar idi, ba wai maganar maza ba, har mata na zuwa sallar idi, har mata masu haila an ce su zo sallar idi domin su yi tarayya da sauran musulmi a wajen addu'o'in da ake yi, su yi tarayya da musulmi a wajen samun gafara. Yau Allah zai baje kolin gafara, yau Allah zai baje kolin rahama, yau Allah zai baje kolin wato albarka. Kowa gwargwado aikinsa, gwargwado abin da zai iya samu. Saboda haka ƴan uwa, ka yi ƙoƙari iyalinka ita ma ta zo wannan wurin ka samu gafara da rahama. Balagaggun ƴan mata, zaurawa, duka an ce su fito. Har manzo Allah ya ce wanda ba ta da hijabi ta yi hijabi ga ƴar uwarta domin ta samu wannan alkhairi. Sai dai mata da suke cikin larura su yi ƙoƙari su tsabbace kansu daban, inda ba cikin masallaci ba, su ware wuri na musamman su zauna suna jin sautin sallah, suna jin addu'o'in da ake yi. Shehul Islam Ibn Taymiyya rahmatullahi alayhi yake cewa salatul idi min a'zami sha'irid din, wato ita sallar idi tana daga cikin mafi girman alamomin addinin musulunci. Shi yasa ake so in san samu, in zaka iya, in kana da lafiyar da zaka iya, ka zo a ƙasa, domin wannan fitowar daga gidanka zuwa masallaci wata alama ce. Akwai gwanin ban sha'awa, al'umma na fitowa yankuna daban-daban a ƙasa, sai dai ga wanda an lura ko wanda yake da nisa, nisan da ya yi yawa. To amma wannan ba ƙaramin alheri ba ne, ana tafiya ana zikiri har a zo masallaci. Idan an zo masallaci ba wata nafila da za a yi, kawai sai a zauna a ɗabaƙar da sunnoni na zuwa wannan, akwai wanka da ake domin zuwa sallar Idi, akwai lumsa hasan siyar sa tuwa mafi kaunatuwa a gurinka. Akwai wani abin da ya kamata mutane su gano, ita sallar Idi ta sha bamban da sallar Juma'a. Sallar Juma'a su aka ga satuwa yi farare, ko da tsafi ne ya zama na farare ne a sallar mi, a sallar Juma'a. Amma ita sallar Idi ana so ka dibi na ƙasa akwati wayanda kake ji da su, na zuwa gidan mai martaba, na zuwa wato wurin taruka, to irin su ake so ka zan kado, ka babba ko ka dauko ka sayo, su ake so. Sannan at-tabkir ila al-musalla, ka zo da wuri. Alhamdulillah jama'a su yi kokari a wannan sallah, al'umma sun bada haɗin kai sun zo da wuri. Shi yasa wayanda suke ta surutu suna maganganu ana saurin tayar da sallah, gyara ake so a yi. In ba ta yi tsaye ba, ba a gyara. Idan aka ce an sa lokacin ta da sallah ƙarye tara saura kwata, aka ce to sai tara za a tayar. Kamar an ce shi yanzu wanga da ya zo takwas da rabi ya aje ayyukansa ya zo, yana da shi gurgula gabansa, idan ka tsaye da shi ba zai ji daɗi ba. Shi kuma wancan kamar ka ce gobe ya ƙara bakara, saboda haka da lokaci ya yi kawai in liman ya zo za mu ci a ta da sallah. Wanda addini yadda ma ya aje abin da yake ya zo ya samu addini. Muna ganin wasu taruka da muke yi muna ba lokaci kulawa ta musamman. Allah ya sa mu dace. Magabata sun kasance da sun yi sallar subahin sun hito zuwa sallar Idi. Wani tun da sallar subahin ya kama wurin da zai yi sallar Idi. Allah ya sa mu dace. Sannan ana son kabar bari ga hanya, ta an ta yi za a komawa hanyar da aka zo, kuma ba ita ake so a koma gare ta ba. Daga nan sai abin da ya shahi al-iktaru min at-takbir, yau ita kabar bari mun sha wannan magana, har sigogi na waɗannan kabar barin mun yi ta yanzu. Daga nan sai zabul udhiyya liman istata, yanke dabbar layya. Da zarar liman ya zo aka yi sallar Idi aka kare, za a samu tawaga a raka shi. Idan aka raka shi a gilma masa dabbar ta layya ya yanka. Idan ya yanka yana koya mutane kowa ya koma gida ya yanka tashi. Daga nan da kowa sai ya je ya yanka tashi. Layya tana da matukar muhimmanci. Har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda baya iya layya yana da abin layya kada ya kusanci masallacin mu. Saboda haka ƴan uwa muna kira gare ku, ko yanzu ba a makara ba, yau inna yanzu na Allah ya kado maka abin sayan dabba karana nan cike da raguna, cike da shanu, cike da tumaki, cike da raƙumma, karana nan cike. In ka je sai ka darji, sai ka darji, abin rabo ne, ko da kuɗin ka sai da rabonka. Ga raguna nan kala kala, ka ɗibi iya abin da za ka ɗiba. Ga sunan, kada mutum yana da abin yin layya ko wani ya baka dabbar layya wai ka ce wai ba da ka sai zuwa ka sai abinci. Allah shi ke bada abinci. Duk wanda aka bawa dabbar layya don ya yi layya, to layya ta zan wajibi gare. Zan maimaita, duk wanda aka ba dabbar layya, layya ta zan wajibi gare. In bai yi ba sai Allah ya mai azaba. Duk wanda aka ba kuɗin sayan dabbar layya, kuɗin nan suna sayan dabbar layya, ya karkata su wani wuri, layya ta zan wajibi gare. Irin su da manzo Allah ya ce kada su kusanci masallacin mu. Ka wake da cewa to ai ni ba ni da abinci, duk shekara ga waka kishe ka tsakaninka da Allah, wace kishe ka? Wallahi wanda ka kishe ka shi zai baka. Kawar a ba mutum kujeran Makka ya je ya ce bari ya juya ya yi wani wuri wai ya yi gida ko ya yi wani abu, ba zai raba ka da talaucin ba. kaje ka yi layya muhimmancin ta wallahi ba karami bane naji wani na sallama zan zo zan dawo gurin ka muhimmancin layya ga gida inda adda family ina ce mi family mutumin da adda mata daya yana da diya biyu gashi su nawa su hudu wallahi malal yadda za ka kamanta su in ba su laiba kamar an yi mutuwa gidan nan in ka shiga zaka ka an yi mutuwa matan nan dai ba sai ina za su saka ta ba diyan nan ba sai ina za su saka su ba balle shi mai gidan da shi ka so ka yi magana na'am na ba da ansar ta to alhamdulillah malan Allah zai bashi abinci wa bashi dabbar layya wa bashi dabbar layya ba ku ba ni ansa ba ba Allah ya bashi dabbar layya ba shi zai bashi abinci nahadu narzuqukum nahadu narzuqukum wa iyyahum nahadu narzuquhum wa iyyakum wai duk ba gane ayar ba malan da sutura da gida da abinci da mata dunna Allah ne wallahi na ga wani matashi ya jima yana tsawon gwamnati kawai ranar sai ka yi invitation ya ce malan an sara da aure na duk ce Allahu akbar Allah ya ga dama lokaci ya baka mata duk in lokaci Allah ka horewa abinda malamai suka ce layya tana zama wajibi kun ga asalin layya sunna ce muakkada ko sunna ce mustahabbiya amma akwai sanda za ta zama wajiba suka ce duk wanda ya sai dabba yace hazihi udhiyati wannan dabban layya ta ce sun ga ce layya ta zama wajibi in ma dabban nan aka dauke ta ko ta salwanta da kanta in yana da hali ya je ya samu wani abu ya mai gurbinta dan laye ta zama wajibi gari suka ce ko kuma ya ce nayi alwatin sai nayi layya ko kuma wani ya bashi dabba ya ce gashi nan dabban layya ta ce yanzu jama'a mutane ana ba su dabbobi wallahi malam wani tunan inda aka bashi ya sayar to da ka sayar me kaza rayuwar ka ba ta ci gaba bawa Allah ga yaje ya sayi rago mai tsada ragon 200,000 kai ko ka je ka sayar 150 yasa akwai wani mutum mai hali yakan dibi wayanda a talakawa ba su iya layya sai ce to da Allah in dai sayarwa za ka yi ni ka sayar min sai in ba wani in dai sayarwa za ka yi don Allah ka sayar min saboda baya jin daɗin ya ba mutum dabba sai je ya sayar Allah ya taimake mu da haka yan uwa masu albarka diyar kuke tsammanin layya ta wuce inda kuke tsammani shi yasa aka ba ta kusan ranaku don a yi yanzu wannan rana ce ta layya gobe ma ana yi jibi ma ana yi gasa ma ana yi kai har yanzu fikihun ka bai kawo ka gane dalilin da yasa shari'a ta bada lokaci isasshe ba amma kuma wanda ya yi yau ba da su guda da wanda ya gobe ba sai dai in wanda ya gobe bai da hali Allah ya taimake mu mata ku dinga yi layya kuna da kudi kuna da kudi kuna adashe matasa samari kuna da kudi kuna da wayoyi hannunku wani ya rike da wayar 500,000 ka je ka sayar da wayar ta 500,000 jiya muke magana da wani yaro nace yanzu waye ga tana nawa yace wallahi baba ko ba aso wayan nan da agari tana 450,000 ko ba aso to 450,000 ka je ka sayo ragonka na 300,000 kai da ka sha mai malan ka dauki 150,000 ka sayo karamar wayar ba ma karama ba mai aiki wadda gwargwado abin da duk haka so za ta yi amma social media yaro na sakataren media da jihar Kebbi tana yi ta dari da su ko ba ta yi to yace tana yi ta dari da eh mutum ya sai tuwayi masu tsada matasa ka sai kaya na kusan 150 ko in aka dauke wankan ka gaba ɗaya an ka darwaye shi aka yi total ka iya hada 150 ko 200 amma baka iya sayan ragon 150 jama'a ana samun ragon 150 ko ba a samu a shekarar bana ta nawa to ai ta yi mutum ya samu yan tsumane ya sa ya je ya sa tunki ya sa 150 ya yi layya wato kasar na hayar samari ba su gano ba in ga saurayi ya yi layya to budurwarsa sai ta samu zakara a waso budurwarsa wani ma bari ya kai sai na cije ya yi layya akwai na cijen da ya layya tun rago na bisa wuta wallahi yaro mukulmukulun hada ma ya ɗebe kafar rago ko da aka zo ya aka yace ba bayan sadaka da ita yace ban gane ba yace ai ka san baba ana so shi na malayya a raba shi gida uku yace to a yi sadaka da ɗaya bisa uku yace to a ba yan uwa ɗaya bisa uku yace to sannan gida su ci ɗaya bisa uku yace to to ya aka da wanga yace to ni ni ɗibi kawa guda saboda al'ada ce da ɗabi'a irin tamu ta matasa mutum na aika ma wanda yake bada aure kafa shi ne na aikata kafa kaga wannan yaron bai san ciwon kai ne ba ya zan wai a lankosa kai da ya kamata ka sai mu da cije na rago ka sai mu tsohuwa rago ka sai wa kanka in ka ga budurwarka kuma kana iya saya mata wannan ganin damarka budurwarka ta proposal budurwarka ce in yau ta ji ba da sarka sai ta ce ba da sarka abuga ta ce wallahi ba kai mata shikenan sai wani ya zo a baki ta ce ba ta so ta gaya mai yanta ba ta so sai wani ya zo ya aura to Allah ya sa mu dace kada Allah ya hada mu da irin waɗanda gadiya ƴan sa'o'in su kuka abinda ya shahi layya malamai su yi ta magana a kula da dabbobi lahiyayyu a kula da shekarun dabbobi a kula da lokacin da za a yanke dabbar ƴan uwa abu na biyar wannan rana ana son tawsi'atu 'alal ahl yalwanta ba iyali wa idkhalu surur alayhi da shigar da farin ciki ga iyali rana ce ta yalwanta ma iyali da duk abin da zaka iya yalwanta musu rana ce ta shigar da farin ciki ga iyali da duk abin da zaka iya horaita musu da shi kai kokari kai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyamu tashrik ayyamu akalin wa shurbin wa zikrillah wayannan kwanaki kwanaki ne na ci da sha kwanaki ne na zikirin Allah idkhalu surur ala al-aulad ana so ka saba iyanka horin ciki al-ihsan ila az-zawja wal aqarib kyautatawa zuwa ga matarka da danginka sannan izharul farj izharul farj bayyanar da farin ciki da wannan abun sannan na daga cikin abin da ya kamata a kula istinabul ma'asi wal munkarat an nisanci saba ma Allah irin wannan rana zunubin wannan rana ba ɗaya ke da kowace rana ba munkarat ana abubuwa zinance-zinance yara matasa na wasa da ƙarhuna suna hana kaɗayan mutane wanda ya kamata jami'an tsaro su ɗauka ƙwaran mataki game da masu yin da ake ce masa wayanda ke saba dokoki Allah ya sa mu a kai minti to masu yin saba ma dokar titi masu saba ma dokar titi hukumomi su ɗau mataki a baje ƴan sanda da jami'an tsaro kan titi duk wanda ke wuce iyaka ga gudu za Allah ya ɗau mataki. Yara matasa iyayensu sun saya musu mashin mai sola, wannan mashin baka majin kuka ne wallahi mala sai je ka ji ɗaya taya ta zungure ka dararam, sai ga yaro ya ce baba ka ya haƙuri, wannan ma mai mutunci wallahi, wani yaro tsoki ma zai take ka gani ko kwa zo kan titi kuna hana mutane su shakata. Da haka don Allah a ɗau mataki, kuma a ɗau mataki ga bara gurbin mutane masu lalata tarbiyyar ƴaƴa, suna zinace-zinace da su, masu shaye-shaye suna koya ma ƴan mata, yanzu har ƴan mata ana koya musu shaye-shaye. Wayannan manya-manyan jikunan tika-tika da kake gani ga ƴan mata, mai yawansu duk akwai kayan tsoce-tsoce, ba wai kayan tsoce-tsoce na daɗi nake nufi ba, irin susuwan nan susuwar malam da ake magana. To an ce lokaci yayi, abin da na karanta daidai, Allah shi ba mu ladarsa, kurakurai Allah shi yahe muna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.